أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا جعل ما تكيد ساك حد أمو أو أن مريشي من الله دي bakwai ga watan Ramadan shekara ta 1440 a lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda kuma shine 12 ga watan 5 a shekara ta 2019 a lissafin miladiya. Wannan shine zaman mu na bakwai ko kuma aya ta 187 da 188 kamar da muka ji mallan ya karanta a suratu Ali Imran. يقول الله تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب كأنبتشي يائن دا الله سبحانه وتعالى يكربي الكوري دا قوتن دا أكبي والتافي لتبيننه سوى للي 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 ذا كبينا شيء للناس قمتاني ولا تكتمونه بذا كقوي با da suka zo fanabadhuhu wara'a zuhurihi su suka yi watsi da shi a bayansu, ma'ana ba ta gabansu ma yadda za su riƙa gani suna tunawa ba, a suka fita daga harkar abin suka juya baya suka kyale shi ba sa gaya wa mutane suka ɓoye. Washtaru bihi thamanan qalila suka sayi ɗan abin duniya kaɗan a madadin wannan alkawari. Fa bi'sa ma yashtarun, tir da wannan abin da suka yi, ko abin da suka karba din ko kuma abin da suka aikata, duka dai yana koma zuwa ga abu daya. Muna karanta abin da malam Sa'idi ya ambata mana littafin sa bayan ya ce wa hadhal mithaqu akhadahu Allah ta'ala ala kulli man ataahu Allah al-kutuba wa 'allamahu al-ilma an yubayyana lin-nasi ma yahtajuna ilayhi mimma 'allamahu Allah wa la yaktumuhum dhalik wa yabkhalu 'alayhim bih khususan idha sa'aluhu aw waqa'a ma yujibu dhalik. Nan ne muka tsaya ko mu dora mu cigaba. Yace fa inna kullaman 'indahu 'ilm, domin ko duk mutumin da yake yana da ilimi yajibu alayhi fi tilka alhal an yubayyinahu, to wajibi ne a wannan hali na cewa yana da ilimi to ya bayyana ilimin, wa yuwaddiha alhaqqa min albatil, ya bayyana gaskiya ya bambance ta daga ƙarya, kowa ya gane ta. Fa ammal muwaffaquna, amma waɗanda Allah ya ba su gamdakatar suka dace, fa qamu bi hadha atamma alqiyam, to sun tsaya da wannan haƙƙin, wannan alƙawarin sun cika shi mafi cikar tsayuwa da wannan wajibi. Wa 'allamun nasa mimma 'allamahumullah, suka ilmantar da mutane, suka koya wa mutane abinda Allah ya ilmantar da su. Ibtigha'a mardati rabbihim, sun yi wannan ne don neman yardar Ubangijinsu. Wa shafaqatan 'alal khalqi, kuma don tausayin halitta, ma'ana don tausayin mutane kada su halaka su shiga wuta. Wa khawfan min ithmil kitmani, kuma don tsoron zunubin da ke tattare da ɓoye ilimi ɗin. Kun ga dalilansu dai guda nawa ne? Uku. Su waɗanda Allah ya ba wa taufiƙi, malaman kirki, sun ilmantar da mutane, sun koya musu abin da Allah ya koya musu na ilimi, ko ya ilmantar da su ya hore musu na ilimi. Don me? Na farko don samun lada da yardar Allah, don Allah suka yi. Kuma don tausayin mutane, in suka bar mutane suka halaka ba su kyauta ba, don haka don tausayin kada mutane su halaka, su rayu a wannan duniya a kan ɓata, su mutu su je ga Allah, Allah ya sa su a wuta. To malami da ya san wannan yana tausayin mutane akan haka, to bai yi shiru ba, zai ilmantar da mutane abinda zai taimake su ya hana su dawwama a wuta. Hakanan kuma dalilinsu na uku, tsoron aukawa cikin zunubin da Allah ya tattalinsa da duk mutumin da ya ɓoye ilimi. Kun ga dai suna tafi da wannan abinda wannan aya take karantarwa. وأما الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ومن شابههم, أما وأن أكبر وللتافي ندق يهودا ودى كيرستوشي دى وندى كمادى سو ندى وندى كمادى سو أي وندى كمادى سو في الصنيع وفي الفعل ممن ليس منهم ديانة. أنا نقول تكتشكي وأن نسكي كمادى سو وجن أيكي إلى الناس باوي وأن نسكي الدين سنعبا, ma'ana ana nufin da wanda ya yi kama da Yahudu da Nasara daga cikin musulmi. Wani irin ɓoyewa ne su Yahudu da Nasara suka yi? Kitmani yana ɗaukar hanya biyu, ko dai mutum ya ɓoye gaskiyar ya ƙi faɗarta ya shiru, kamar yadda Yahudawa da Kiristoci suka ƙi faɗar gaskiyar da take da alaƙa da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, malamansu duk sun sani, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, sun san gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda suka san ƴaƴansu, cewa wannan manzo ne na Allah, Allah ne ya aiko shi, amma duk da haka suka ɓoye. Kitmani yana ɗaukar kuma ma'anar tahrifi, jirkita lafazin saƙon da ke hannunsu, ko kuma jirkita ma'anarsa da canza masa fassara yadda ba zai bada ma'anar da za ta nuna wannan gaskiyar ta bayyana ba. Shi ma wannan nau'i ne na me, na kitmani. Haka kitmani ko dai a tambaye su su yi shiru su ƙi karantarwa, ko kuma abin da ke rubuce a littafansu su canza masa in ma lafazi da harafi, ko kuma su canza masa ma'ana. Wannan kuma duk an same shi daga Yahudu da Nasara. To hakanan duk malami da Allah ya baiwa ilimi a cikin musulmi wanda kuma yayi kama da Yahudu da Nasara a irin wannan aikin, ya san ilimin gaskiya, ya karanta gaskiya, ya haddace ayoyin da suka faɗi gaskiya, ya haddace hadisai da yawa da suka faɗi wannan gaskiya amma ya boye yake gaya wa mutane yake ilmantarwa yake karantarwa ya zauna dan wata manufa ta sa kamar da zamu zo mu tattauna to wanda yayi haka to abinda suka yi shine fa nabadhu hadhihi al-uhuda wal mawathiq to sune suka yi watsi da wannan alƙaura da yarjejeniya kamar da muka ambata yarjejeniyar ba wai ana nufin wani meeting aka yi Allah ya tattara duk wanda aka san zai zama malami sai aka ce to sa hannu a wannan amma so ake ka suranta abin kamar haka amma alƙaurin malamai suna cewa duk wanda Allah ya bashi ilimi to wannan ilimin da aka bashi shine alƙaurin in dai kana da ilimi to alƙaurin kamar ka sa hannu wanda baya so ya shiga cikin wannan alƙawari to kada ya karatun shi ko karatun kaga barin sa shi ma ai matsala ce yawa dan haka duk mutumin da Allah ya hore mai ilimi to kamar ya sa hannu ne tsakanin sa da Ubangiji cewa lalle zai faɗi gaskiya ba zai boye ba sun yi watsi su wannan bangare sun yi watsi da wannan alƙawari wara'a zuhurihim falam ya'ba'u biha basu ma damu da abun ba ba ruwansu da shi baya gabansu abinda ya dame su shine dan tamanin da za su samu a duniya na kuɗi da matsayi shugabanci mutunci ganin darajarsu a ɗauke su manya wannan shine kawai ya dame su in dai za a yi da su to shikenan ko me za su iya aikatawa su ɓoye gaskiya saboda dai su samu wannan matsayi da ake samu idan kana kan wannan wato mahalli fakatamu alhaqa dan haka suka boye gaskiya wa azharu albatila suka bayyana ƙarya tajarru'an ala maharimillah dan tsaurin ido akan abubuwan da Allah madaukaki ya sanya na dokoki da abubuwa masu alfarma da daraja da kuma wato abubuwan da Allah ya haramta kar a keta su وتهاونا بحقوقه تعالى da kuma sakaci da watsi da rashin bada muhimmanci ga haƙoƙin Allah madaukaki wa huquqil khalqi da kuma haƙoƙin halitta menene haƙin Allah akan bayi kowa nan ya sani haƙin Allah akan bayi kamar da yazo a hadithin Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi Yaman ko in ce lokacin kai da ya dora shi a bayan jaki suna tafi tare da shi ya goya shi Mu'adh yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma haqqu Allahi ala al-ibadi wa ma haqqu al-ibadi ala Allah me annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa haqqu Allahi ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin Allah akan bayi shine bayin su bauta wa Allah kada su yi tarayyar kowa da shi kada su yi tarayyar komai da shi ya zama shi kadai za su bautawa wannan shine haƙƙin Allah akan bayi to wannan haƙƙin mutane sun yi watsi da shi su masu ilimin da suka ki koyarwa musamman waɗanda suka ki koyar da mutane shari'a suka ki koyar da mutane bin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka ki karantar da mutane tauhidi wanda shine aikin annabawa duk abin da mutum zai karantar a duniya a matsayinsa na malami to a bayan karantar da tauhidi yake domin in babu tauhidi a zukatan mutane duk wata mu'amala mai kyau ba za ta amfani mutum ba ai mun sha magana akan wannan duk kirkin mutum duk taimakonsa ga mutane an nake ba ku labarin cewa da za a samu wani kafiri bai yadda da Allah ba bai yadda ya bauta wa Allah shi kadai ba kuma ya yadda da Allah a matsayin mahalicci to bai yadda ya bauta masa shi kadai ba yana bauta wa wani abu daban tare da Allah to amma kuma wannan mutumin yana da kirki wajen mu'amalarsa da mutane yana da kyauta yana da taimakawa mutane da za a samu irin wannan mutum musulmi ne ko kafiri kafiri a matsayinka na kafiri da yana da dukiyar da zai gina wa duk wani dan adam a duniya gida ya bashi abin da zai ci ya rika taimaka masa yau da kullum wajen gudanar da rayuwa amma ya mutu bai yadda da Allah ne abin da ya cancanta a bauta masa shi kadai ba amma ya iya mu'amala ya iya gaskiya ku yi alkawari da shi ya cika ka bashi amana ba zai cinye ba amma fa ya ki yadda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah to wallahi wuta zai shiga Allah ba zai kalli waɗannan kyawawan abubuwan da yake na mu'amala gaskiyar mu'amala iya ɗabi'a ya iya kaza ya iya kaza muddin bai yadda da Allah ne shi kadai ya wajaba kuma ya cancanta a bauta masa ba to Allah ba zai kalli sauran waɗannan ayyukan ba ko da ya gina wa kowa a duniya gida saboda san alheri da san taimakon mutane kun ga ashe kenan tauhidin nan shine asalin musulunci wallahi in ba shi dukkan mu'amalar ka Allah ba zai kalli aikin mutum ba ran kiyama kana cikin waɗanda za a yi mahisabi ne fa kawai in ka zo da tauhidi wanda bai zo da tauhidi ba to gaba ɗaya fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna a wannan babin yake aikin ma ba za a auna ba zaka shi sa duk kirkin kafiri abin inda zai samu sakamakon kirkinsa da alherin da ke wa mutane da taimako to anan duniya ne in Allah ya so ya bashi alheri ya kara masa kuɗi ya kara masa matsayin duniya amma a lahira to baya cikin waɗanda za a kula ma samsan ballantana ga aikinsa don haka wajibi mai ilmantarwa mai da'awa ya mai da hankali kan wannan janibin ba a ce kar a koyar da sauran abubuwan ba su ma musulmi suna buƙatar su to amma musulunci fa sai ya zama musulunci na gaske sannan kuma sauran abubuwan ma za su yi maka amfani duk mutumin da ya fahimci wannan to ba zai zo yana rikici akan wani lamari ba wajibi ya zama cewa ilmantar da tauhidin nan shine sama da kowane abu akan malami mai ilmantarwa shi yasa nan za mu tattauna wani abu menene hukuncin malami ya ɓoye ilimi malami ya ɓoye ilimi ya ƙi gaya wa mutane gaskiya malamai suna kasa wannan lamari suna cewa hukuncin ba iri ɗaya ba ne kawai ai kun san kamar yadda na ambata mana jiya mun karanta wannan a lokacin tafsirin suratul baqara innal ladina yaktumuna ma anzalna min al bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitabi ko ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun mun yi bayanin wannan da inda ya halatta a boye ilimi da inda bai halatta ba to dan tunawa kanmu wannan janibin malamai suna cewa hukuncin ba bai ɗaya bane in malami ya boye ilimi hukuncin ba kawai guda ɗaya bane kawai ya cancanci ko a ce masa kafiri ko la'ananne ko makamancin wannan a'a malaman suna kasa abun zuwa kashi-kashi kashi gwargwadon niyya gwargwadon hali suna kasawa kuma gwargwadon irin abin da za a kira zuwa gare shi suna cewa idan dangane da tauhidi ne tauhidi a bautawa Allah shi kadai shi ne malami ya ɓoye ya ƙi ilmantar da mutane to shi ma ya kasu kashi biyu kun fahimci zance na tauhidi a kira mutane a ilmantar da su a gaya musu su san wujuban cewa Allah shi ne ya wajaba a bauta masa shi kadai wannan haƙƙin na Allah idan malami ya ɓoye ya ƙi kiran mutane zuwa ga tauhidi to ya kasu kashi biyu kashin farko ko ya zama akwai wani da yake wannan aikin ba shi ba akwai wani da yake wannan aikin ba shi ba ya yi ilimin kuma yana kiran mutane zuwa ga tauhidin in akwai to shi dama wannan a kansa fardu kifaya ne mun gane wannan mu kawo hankalinmu ne amma in ya zama babu wani a mahallin da yake sai shi kuma ya ɓoye ya ƙi to wasu malamai suna sanya wannan a babin kafirci saboda hatsarinsa, wasu kuma suna sa shi a babin allura da kasdinsa, menene dalilin da ya sa ya ƙi karantar da tauhidi. In ya ƙi ne don san kafirci ya rinjaye, to wannan ba tantama kafiri ne shi. In bai bayyana gaskiya ba saboda tsoron wani abu, to a nan sai a duba tsoron kisa da tsoron ɗauri da tsoron azaba. Malamai suka ce in a harkar tauhidi ne kuma babu kowa da zai wannan aikin sai shi, to ya aikata haramun. In babu son kafirci a zuciyarsa, to ya aikata kabira babba, wajibinsa ne irin yadda annabawa suka yi, suka tunkari al'ummarsu su kadai, ba su ji tsoro ba, ba su damu da cewa su kadai ba ne. Ai, duk manzanni da suka zo, babu wanda ya zo ya ce ai tunda ni kadai ne ba zan je ba. Duk manzon da ya kawo uzuri ga Allah Maɗaukaki, me Allah ke ce masa? Allah Maɗaukaki yana gaya ma annabi Musa da Haruna, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Bai ce tunda Fir'auna shi ne ke gudanar da mulki, zai iya kashe ku, zai iya kaza, zai iya kaza, ku yi haƙuri, to yanzu sai lokacin da kuma kuka kafa mulki, kuka zama manya, kuka zama kuna da ƙarfi, to lokacin za ku iya tarassa. Wannan ba haka ba ne. Zancen tauhidi, ko kana da ƙarfi na siyasa ko na tattalin arziki ko ba ka da shi, za ka tunkari mutanenka ka gaya musu tauhidi. Wannan wajibi ne, haka annabawa suka yi, kuma wannan shi ne manhajin da in mutum bai yi shi ba, kuma babu mai yin wannan abun sai shi, to ya shiga cikin laifi babba, ko ya zama kufur ko kuma ya zama kabira gwargwadon abin da ke zuciyarsa. Kun fahimci wannan zancen? Ɓangare na biyu, idan ba a babin tauhidi ba ne, a ɓangarori ne na halal da haram, haramcin riba, haramcin abubuwan da mutane suke yi haka suna jin daɗi, shi kuma yana tsoron ya hana su, ko saboda ya rasa matsayinsa a cikin al'umma, ko ya rasa wata duniya da ake rabawa, ko ya rasa wani abu dai da yake so na duniya, sai ya ji tsoron ya gaya musu, to wannan kabira ne daga cikin kaba'irin dhunub, bai kai ga kafirci ba. Sai fa idan akwai san waɗannan abubuwan su yaɗu a zuciyarsa, in yana so waɗannan abubuwan su yaɗu, to shi ma wannan zai iya kaiwa zuwa ga mummunan abu, in ya kai ga halattawa. Ku ga zai wahala ku a ce malami ya halatta abin da yake haramun irin wannan. Don haka yana nan a ya aikata kabira min kaba'ir adh-dhunub. Kun gane wannan tafsirin da malami suka yi? Don haka a matsalolin da mutum yake magana a kai, in ba na tauhidi ba ne, kuma yana tsoron kisa, ko yana tsoron ɗauri, ko yana tsoron a azabtar da shi, an gane? To zai iya zama makruhi, zai iya zama haramun gare shi. Akwai inda ma zai iya zama babu zunubi a kansa. Amma ji abu, Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, mun karanta asar ɗinsa ko hadithinsa wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito a wancan shekara da muka yi wannan tattaunawa a kan waccan aya da na ambata muku ta suratul Baqara, yana cewa ayoyi guda biyu ba dan su ba, da ba zan ba ku wani hadisi ba a rayuwata. Sai karanto wannan aya, innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati. Ai, ba kuma mun karanta wannan ba. To a ciki yana cewa ba dan tsoron wannan abin da ke cikin wannan aya ba, cewa akwai la'ana, to yace da nayi shiru saboda tsoron wani abu. Akwai inda mutum ya halatta, in yana tsoron za a kashe shi, za a daure shi, za a azabtar da shi, to zai iya yin shiru, ko kuma yana tsoron wata barna za ta iya aukuwa a cikin al'umma, tashin hankali zai auku. An gane wannan? Ya halatta, malamai sun halatta masa ya saurara, ba da niyyar cewa ya ɓoye ilimi har abada ba, a'a, da niyyar cewa in dama ta samu a faɗa. Akwai nau'in kuma ɓoyewa ta ɓangaren tawarru'i, mutum saboda tsantseni an tambaye shi abu, sai ce ku je gun wane ya fi ni ilimi, shi ya bar nasa ya ƙi faɗa. Malamai suka ce in dan wannan ne babu laifi, kamar yadda aka samu magabata sukan yi irin wannan. Wannan kuma a nan a ƙarƙashin wannan layin ake sanya abin da Abu Hurairah yi, shi ma ta wannan bangaren ne tawarruan ne saboda ya san akwai wasu za su bada hadisan ko da shi bai bayar ba kun gane wannan akwai shi yasa anan zaka sa har yanzu abin da magabata suke daga cikin as-salafus salih idan an tambayi mutum akan wata fatawa sai ya ce ku je gun malam wani yafi ni ilimi ku je gun malam wani shi ma a je gun wannan yace ku je gun malam wani a je gun wannan yace gun malam yace a je gun malam wani saboda tawabu'u da kuma tsantsini wannan babu laifi akwai wani nau'in har yanzu na boye ilimi idan mutum yayi shiru bai fadi hukuncin abu ba dan tsoron kuskure to malamai sun ce wannan shi ma ba shi da laifi ma'ana saboda ko bai karanta mas'alar sosai ba kuma ba shi da lokacin bincike sai ce a'a wannan abun ai shiru ko tambaya ce aka rubuto ya aje ta bai magana akai ba ko da ya karanta yace a'a wannan bazan magana akan ta ba in ya boye ne saboda tsoron kada ya kuskure wannan shi ma duk ba shi da laifi da haka kun ga ashe kenan yan uwa mu rika fahimtar mas'alar ba kawai hukunci ɗaya ne da ita ba ko fari ko baki a kowanne ana kallon yadda halin yake ma'ana kenan ya ikhtalifu al-amru bi ikhtilafi al-qasd wa bi ikhtilafi al-maqul ay ash-shay' alladhi yuqal ma'ana ko ya zama ababin tauhidi ne ko kuma ya zama ababin abinda ba tauhidi ba don haka idan magana ce ta tauhidi kamar na ambata ba a saurarawa duk inda mutum yake shi kadai amma malamai suna cewa shi kansa wannan mai magana tauhidi idan yana cakuɗe ne da mutane bi haythu la yumkinuhu an yahjura in ba zai iya hijira ba dole ne sai ya zauna a cikin mutanen to nan ake wannan zancen wajibi yayi hakuri irin yadda annabawa suka yi in ba haka ba ya hijira ya bar wannan garin ya koma wani gari inda addinin sa zai yiwu zai iya kira zai iya fada ba tare da an hana shi ba wannan kuma malamai suna cewa kamar da malam Uthaymeen yake ambata dangane da wannan aya yace Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ayar ya ce latubayyinunnahu linnasi yace Allah yayi itlaqin bayani bai fadi hanyar da za a yi bayanin ba sai ce wannan rahama ce kuma ya nuna ya halatta tunda aka yi itlaqi to an baiwa mai bayanin dama ya zaɓi salon da zai amfani da shi ya zaɓi hanyar da zai amfani da ita wajen bayani kun gane shi ma akwai rahama a ciki ma'ana wani ya bayyana da baki wani ya bayyana a rubuce ko wanda Allah ya hore masa alƙalami mai gudana amma ba shi da fasahar baki to sai ya mai da hankalinsa wajen yawan rubuta littattafai ya rubuta maƙala a jaridu ne ya rubuta maƙala yanzu a kafofin yaɗa labarai Facebook ya ilmantar da mutane ya rubuta maƙala a nan da can inda dai abu zai samu in kuma rubuta littafi ne shi ma ya zauna ya haɗa rubuce-rubuce da yawa ya rubuta duk a yaɗa cikin al'umma in kuma ba shi da ƙarfi a rubutu amma Allah ya hore masa baki to shi kuma yayi amfani da bakinsa haka Allah ya mutane baiwa kowa da irin abin da Allah ya bashi wani in yana magana ya fi kowa iyawa to irin wannan ya mai da hankali wajen fidda bayanai taƙaitattu musamman irin zamanin yanzu irin clip da ake na audio nan da nan a faɗi kaza a yaɗa a faɗi kaza a yaɗa kun san a zamanin yanzu mutane ba sa son dogon zance ko yau kana aiko wani abu yanzu a Facebook ko a ina ne ana ganin tsawon ta ba ni da lokaci ko ba data don tsoron wani abu to in uku aka yi dan wani abu dan kankani to nan da nan za a ga yana yaduwa a tsakanin mutane to wanda Allah ya hore wa magana da iya jawabi to ya shiga wannan wanda kuma Allah ya hore wa rubutu shi ma ya shiga wannan wanda Allah ya hore mai irin abin da malam yake yi shi ma gashi magana ta hanyar ishara ga waɗanda su kuma ba dama su fahimci rubutun ba dama su fahimci karatun ba sa jin sauti to su kuma sai a musu nasu da haka kowa ya shiga cikin wannan latubayyinunnahu linnasi ya ga irin abinda Allah maɗauki ya hore masa na baiwa ya yi amfani da ita Allah ya sa mu dace to mu ci gaba sai ce fakatamu alhaqa wa azharu albatila tajarru'an ala maharimillah mun yi wannan ko wa tahawunan bi huquqillahi wa huquqil khalqi anan ne muka tsaya wa ashtaru bi dhalika alkitmani thamanan qalila da wannan boyewar suka saida ko suka sayi samanin qalilan tumuni dan karami ma'ana dan wani tukuici dan karami sakamakon boye ilimi su zauna su yi shiru dan kar su saba da mutane su zauna su yi shiru don kar su saba da ko shugabanni ko mutanen unguwa ko jama'a. Wannan duka baya cikin abin da yake hali ne na mutanen kirki. Kayi abin da za ka yi gwargwadon abin da Allah ya wajabta maka, kuma gwargwadon hikima, gwargwadon bayani, gwargwadon kuma har yanzu maslaha. Amma shiru gaba ɗaya wannan an shiga cikin laifi babba, Allah ya tsare mu. Yace wa huwa ma yahsulu lahum in hasala, menene wannan samanin qalilan din? Shine abin da ke faruwa gare su, abin da suke samu in ma sun samu din. Shine abin da ke nufi da wa huwa ma yahsulu lahum in hasala. Kun gane? Domin ba lalle bane. Wani zaka ganshi yayi shiru din, baya so a saba da shi, baya son sabani, kamar da suke cewa in kana son kada ai magana a kanka, kada a zarge ka, to kai shiru. Ko? Domin ko kai magana za a san inda ka dosa, kuma dole kowa zai dau mataki gurgudan abin da zai faɗa. Saka in mutum yana aikin annabawa, wannan kalmar ko falsafar ba ta sa bace. A ce ba za ka yi magana ba dan tsoron kar a ce kaza, wannan ba daidai bace. Harkar annabawa ba ruwanta da wannan. Wajibi ka fito ka gaya wa mutane, kawai hanyar faɗar sai aka baka darasi a kai, ka faɗa da hikima, bil hikmati ko wal mau'izati al hasanati, ud'u ila rabbika bil hikmati, ud'u ila sabili rabbika, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Abinda aka faɗa kenan, hanyar ubangijin ka kai kira zuwa gare ta da hanyar mai da hikima. Hikiman nan ita ce da ilimi da sanin ya kamata, ba zagin mutane, ba cin mutuncin mutane, sannan kuma da me, da wa'azi mai kyau. Menene wa'azi mai kyau? Wa'azin da zaka gargadi mutane ka tsoratar da su akan abin da shafi Ubangiji Subhanahu wataala, ba girmama kanka a idan mutane ba, ba sanya mutane sai sun girmama ka ba, sai an ga matsayinka, sai an ga kai ne mai kaza, sai an ga ka fi kowa iyawa, duk wannan ka ajeta. Kai fi sabilillahi, kuma kai hikima, karkaci mutuncin kowa. In mutane manya ne, to kai musu magana da girmamawa, karkaci a tunda faɗin gaskiya ne ai kawai shikenan, ko ma ya na ga dama in faɗa, wannan ba shi bane tsari. Manufar ka shi ne ko ita ce su karɓi wannan abin su yi amfani da shi. Don haka ka yi magana da kowane mutum gwargwadon girmansa, dattijo ne tsoho da ya fi ka shekaru, to kai masa magana ta girmamawa. Yawwa, yaro ne saurayi, kai masa magana irin ta samari, irin ɗan zamani, irin nasa. Yaran da suke ji in ka iya, ka yi da shi. Uslubin da suke magana da shi a zamanin yanzu, ka yi amfani da shi don ka ja hankalinsu. Duk wannan shi ake faɗi, shi ake kuma nufi a wannan wuri. Don haka akwai mutanen da yace abinda ake nufi kai da samanin qalila, yace wa huwa ma yahsulu lahum in hasala min ba'd ar-riyasati, abinda suke samu na shugabanci. Mutum a ce ya ki fadar gaskiya, saboda za a bashi shugaban kwamiti kaza, shugaban majalisar kaza, ko shugaban wata unguwa kaza, ko limamin wuri kaza, saboda wannan ɓoye ilimin za a bashi wannan, kuma ya ɓoye ɗin don a bashi, to ya shiga cikin waɗannan masu samun samanan ƙalilan suka sai da alƙawarin da suka yi tsakaninsu da Ubangiji. Wal amwal al haqira, da kuma dukiyoyi waɗanda suke ƙasƙantattu marasa ƙima, domin duk dukiyar da za ta zama fi muqabil kitmanil ilmi wa kitmanil haqqi wa kitmanil huda, to haqira ce. Duk irin girman da kake gani, duk matsayin da zaka samu, da dukiyar da zaka samu, da gidajen da zaka samu, abin hawan da zaka samu, in ya zama fi muqabil, ka karɓi wannan ne saboda abin da kai na ɓoye gaskiya, to wannan kaskanci ka jama kanka da wulakanci. Abin da suke samu na dukiya, min safalatihim, daga na kasansu shine safala, mabiya, almuttabi'ina ahwa'ahu, waɗanda suke bin son zuciyarsu. Wannan abin yana da hatsari sosai. Zaka ga wani yana ɓoye gaskiya ne saboda shi jagora ne a addini, kuma mutane suna tara masa ƴan sadakoki da ƴan zakka lokacin amfanin gona, da kuma dai a kujerar hajji da za a bashi a wajen shugabanci ko shugabanni ƴan siyasa da makamancin wannan, za a kai shi umara, za a yi kaza, za a yi kaza, za a bashi mota, za a bashi gida da makamancin wannan, ya kalli irin waɗannan abubuwan, ya ki faɗa wa mutane abinda Allah ya wajabta wa malamai su faɗa, to ya shiga cikin duk waɗannan abubuwa. Wasu mutanen so suke ka bi abinda zuciyarsu take so, wasu ma in suna da damar da za su malkwada wuyan gaskiyar ta zama ta bi son zuciyarsu, da za su yi haka. Shi yasa za su yi sha'awar malaman da za su ba su fatawar da suke so, wanda ko ba zai ba su fatawar da suke so ba, shikenan sai su kau da shi gefe, ba da irinsa za ta ba, ko a kira shi mai tsanani, mai tsaurin ra'ayi, mai kaza, mai kaza, mai kaza. Duk ana irin waɗannan, kuma kowanne dai gwargwadon halin da mutum yake ciki da wurin da yake ciki. Allah ya tsare mu. Al-muqaddimina shahawatihim 'ala al-haqq, waɗanda suke gabatar da sha'awar son zuciyarsu akan gaskiya. In dai mutum zai bar gaskiya, gaskiya kuma a bayyane take, ya batta, ya bi abin da yake son zuciya ne dan wani abin duniya, to ya shiga cikin wannan layi. Allah ya ce fa bi sama yashtaru, tirda abin da suke saya, li'annahu akhassul 'iwam, shine mafi kaskancin musaye. Shine al-'iwam, abin da zaka yi substituting, ka bada wani a baka wani abu, yawa shine ma'anan iwam. To tirda shi a matsayin abin da zaka mika a baka waɗannan abubuwa, wallazi raghibu anhu, da kuma abin da wato suka kau da kai daga gare shi, wa huwa bayanul haqqi alladhi fihi as-sa'adatul abadiyya, shine ita ce wato gaskiyar da a cikinta akwai sa'ada ta har abada, wal masalihi ad-diniyyati wad-dunyawiyya, da kuma maslaha ta addini da kuma ta duniya. Wannan abun a'zamu al-matalibi wa ajalluha, ita wannan gaskiya ita ce mafi girman abin nema, kuma mafi girman abu mai daraja a rayuwar mutum. Ko tarihi zai rubuta, ko ba dan Allah ba, ko tarihi zai rubuta cewa malam wane ya faɗi gaskiya, malam wane bai faɗi gaskiya ba, ko ba haka bane a rayuwa dan adam? To ko wannan, ba zan ce mutum ya yi dan wannan ba, ko dan gudun ka sunnanta wa mutane mummunar sunna a rayuwa ta hanyar tsoron a faɗi abin da Allah yake so, ko dan wannan mutum ya daure ya tsaya ya zama cikin waɗanda suke tare da gaskiya, ko da wannan zai sa ya rasa matsayinsa a cikin al'umma. Matsayi a cikin al'umma wa yake ba da shi? Allah ne. Annabawa nawa aka kora daga gidajensu, ba zancen a ba su matsayi ba, bal an kira su ma in mulki kuke so za mu ba ku. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sun masa wannan tayin ba? In kana son shugabanci ka zo, za mu baka shugabancin Makka, duk ƙasashen Larabawa su bi ka. In ƴan mata kake so ka zo ka duba a cikin Larabawa wanda suka fi kyau, za mu zaɓa mu baka. Idan dukiya ce, za mu yi haƙuri da tamu duka mu baka. An gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan, ko ba a gaya masa ba? Wanne ya zaɓa? A duniya ku duba ku gani, ba zancen abin da ɗan adam zai baka ba, a'a, abin da Allah ma zai bayar, da za a mai da shi annabi tambayarsa aka yi, Allah ne zai bashi. Me kake so a baka? Kun ga ba wanda ɗan adam zai masa gori ba fa, ku fahimci zance na, wanda Allah ne ma zai bayar, sai da Allah ya bashi zaɓi. Annabi kake so mai sarauta, ko kuwa manzo kuma bawa? Inda ya zaɓi annabcin da sarauta fa ba laifin ne ba, domin mai bashi annabcin da sarautar waye? Allah. Amma sai ya aje wannan, sai ya zaɓi a kira shi abdan kuma rasulan. To a kan hakan ya rage daraja ne, ko ya sake ɗaukaka da daraja? Ya fi kowa ma daraja, saboda bai ɗauki duniyar a matsayin komai ba. Don haka wallahi yana daga cikin hatsari sosai ga malami ya nemi duniya ta hanyar wannan ilimin na addini da Allah ya bashi, neman matsayi da kokawa da wasu akan a shiga wannan kwamiti. Mutum ba a sa shi a kwamiti kaza ba, ya bi ta wannan hanya ya je ina ne, sai an sa shi ai yana cikin kaza da kaza. In ba a kira shi malami ba, hankalinsa ya tashi. In ba a ce masa shugaban malamai ba, shugaban majalisar kaza, shugaban duk, hankali ya rika tashi. Wallahi duk a kiyaye waɗannan abubuwa. Kamar da nake faɗi, dan dai faɗakar da junanmu, duk abin da mutum zai nema a duniya, in ya neme shi a wurin Allah, to Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi shi bi wajihin akmal. Haka kada mutum ya nemi matsayi na duniya ta hanyar wannan addini. Wasu abubuwan babu abin da ya ɓuya ga mafi yawan mutane a cikinsu. Mutane da kansu sun san waye ya cancanta a wasu abubuwan, don haka ba kai ne zaka yi kokarin ka nuna ni ne na cancanta ba, kana can a nesa baka san ma me ake ba sai ga Allah ya ciro ka ya ce kai ne zo kai kaza, ana yi wannan ko ba ai, amma an ka cusa kanka a matsayi na duniya kuma saboda rigar addini to galibi Allah yana kaskanta mutum ko kuma ya nuna rashin tafiyarsa daidai. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu, Allah ya tsare mutuncin malaman mu baki daya, Allah ya tabbatar da su akan hanya, Allah kuma ya ba su ikon daukar nauyin da Allah ya dora musu wajen isar da sakon Allah. Yace falam yaftaru ad-dayyin al-khasis, mana basu zabi abin da yake makaskanci ba, wa yatruku al-aliyan nafis, su bar madaukaki wanda yake mai tsada, illa lisu'i hadhihim, sai saboda mummunan raban su, ma'ana abin da yake mai addini da za su bi shi a duniya da wasu suke ganin ba shi da daukaka, da za su bi shi su rabu da wannan abun na kawar duniya da Allah ya daukaka su. To tunda kaga sun bar mai alheri sun bi marar alheri, to basu wannan basu rashin wato sa'a su da kuma mummunan raban su. Wa huwa annahum, shine cewa wa hawanahum kai ko illa lisu'i hadhihim wa hawanihim, sai saboda mummunan raban su da kuma kaskantuwar su da wulakantuwar su. Wa kaunihim la yasluhuna li ghairi ma khuliqu lahu, da kasancewar basu cancanci wani abu ba, basu dace ba sai wato ga wani abu wanda ba dan shi aka halice su ba, ma'ana basu cancanci wani abu ba sai su koma su zama bayin Allah su bauta wa Allah, domin bautar Allah ne Allah subhanahu wa ta'ala ya halice su. To bayan wannan magana ta abin da ya shafi tsoratarwa akan alkawarin Allah da ya karba akan malamai su faɗi abin da yake shine gaskiya, su bayyana gaskiya kuma kar su koye ta, su tona asirin ƙarya kar su rufa mata asiri. To Allah madauki kuma sai magana akan wani lamari daban, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin min al'adabi wa lahum adabun alim, kada ka zaci nan ana muqaqaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai qira'a la yahsabanna, akwai qira'a la tahsibanna, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau ay bima fa'alu bima wa bima qalu, abinda suka zo da shi ana nufin abinda suka aikata. Kada ka zaci waɗanda suke alfahari suke murna da abinda suka zo da shi, ma'ana sun aikata aiki suna ta alfahari da shi, mu ne mukai kaza. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, kuma suna son a yaba musu bisa abinda ma basu aikata ba. Fala tahsabannahum bimafazatin min al'adab, to kar ka zace su cewa suna da wani mahalli wani bigire na tsira, mafaza ana nufin wuri na tsira daga azaba, walahum azabun alim, suna kuma da azaba wadda take mai radadi. Wannan magana kuma da suwa ake, wannan magana har yanzu zaka iya sanya ta bori ce akan waɗanda aka gama magana kansu. Malaman ahlul kitabi sun boye gaskiya da take da alaka da musulunci, gaskiya da take alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, haka nan masu kama da su a cikin musulmi duka za su iya shiga cikin wannan. Shi yasa daga cikin alherin karanta wa'azozin alqur'ani rashin ambaton sunan kowa a ciki, wa'azozin alqur'ani barin su ba tare da ambaton sunan mai laifi ba ya fi alheri fiye da ambaton sunan mai laifi. Da an ambaci sunan mai laifi, wani sai ya da'awa ya ce ai wannan ayar waqi'atu ainin ce, me ma'anar waqi'atu aini? Ta shafi iya sababin nuzulin ne, an saukar da ita ne akan wani don haka ta tsaya ne. Don haka shi yasa daukar al-alfaz ala umumiha biduni nazar ila asbabiha aw asbabi dhikriha wa nuzulha, wannan shine aula kamar kaidar malamai, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab, abin lura shine yadda lafazin ya shafo kowa da kowa bai tsaya kan wani da wani da saboda shi aka sauka ba. Yanzu misali wanda suka ce inna Allah faqirun wa nahnu aghniya, a cikin sababin nuzul an ambata wani bawan Allah ne wani bayhude Finhas ko, amma kun ga tunda ba a faɗa ba a Qur'ani, duk wanda ya faɗi wannan lafazin ya shiga ciki ko bai shiga ciki ba, ya shiga بغض النظر عن سواء سوكان إتني أكواني تحكى نوان أنه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب كودا وسمى لمين يهودا ونمسمى أكان سواء سوكان دوانا أموم اللفظ يهوتي إياسو ياشا في كوة كوة دوان ما لميد ألا يبي وإلمي إن دي ياسام إلمي تو ألا يكربع القوري دي قريش سواء يبين جسكيا كده قويتا تحكى نوان الذين يفرحون بما أتو دوان دسكي murna da abin da suka aikata, alfahari da aikin da suka yi, ko wata wani wa'azi da mutum yayi ya rika alfahari, nine ne kaza, nine ne kaza, ba dan naje gari kaza ba da ba ai kaza ba har aka samu aka musulunta aka kaza aka kaza, wani aiki da mutum yayi nine ne kai musu kaza, aka tona musu rijiya, nine gina musu masallaci, nine ne kaza da kaza, ba dan an yi kaza ba ai da yanzu babu. ويحبون أن يحمدوا كما سنة سن أيبا مسو بما لم يفعلوا دا أبن ما دا بسو أي كتابة وانشان سن أي كتابة سنة مرنة أبن دا بسو أي كتابة ما سنة سن أتي سوني سكا أي كتابة كغمتين ينا مرنة إن أنتي كيني كي كذا كما تي أتكي متاني إن أنتي وانفا شيني فالكون واندي كذا تو إندينا ولي in ba shine farkon wanda ya kaza dinnan ba, yace a'a ba ni bane, amma wani sai kare gyara zama ko ya nada rigarsa saboda ya san a lokacin da aka faɗi sunan sa mutane za su kalle shi, in a zamanin yanzu ne mai kamarori da me sai ga director na mai daukar abinda ake sai daga an faɗi sunan wani sai ku ai an nuno shi ko, sai kare gyara zama ina jin dadi an yaba masa, an yaba masa akan abin da kuma ba shi ya aikata ba, wannan kawai misali ne bayan ɗan uwa komai zai iya shiga ciki inda ya siffantu karkashin wannan sifa din. To Allah ce fala tahsabannahum bimafazatin min al'adabi wa lahum adabun alim, karka tsammaci za su tsira, wannan tahdidi ne. Malamai suna cewa daga cikin nau'o'in narko na azaba da Allah ya alqur'ani wannan yana ciki, girman sa ba karami bane, a ce mutum kar kai taba tsammanin zai tsira, ai akwai shiga uku a ciki, da cewa aka yi walahum azabun alim to da ma an sani cewa sun cancanci azaba a matsayin wa'idi, amma zai yiwu Allah madaukaki ya gafarta musu. Amma wannan fa wanda ke karatu aka ce kar ka taba tsammanin ma za su tsira, duk da haka dai wannan shi ma wa'idin ne, in abun nasu ba kafirci bane za su iya tsira, Allah madauki ya gafarta musu a umumin hukuncin ko mazhabar ahli sunnati wal jama'a dangane da mai sako, in dai sako suka yi ba kafirci ba to Allah madauki zai iya gafarta musu in ya so, in ya so kuma ya azabtar da su sannan ya mai da su cikin rahamarsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare to malam yake cewa fim maqala ta'ala, sannan Allah madauki ya ce la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw, a tau ne haka za karanta ba a tau ba, in an ce a ta ya bayar a tau ya zo da yawa, munan ana nufin ya zo da ya aikata, yawa sun aikata kaza sun ce kaza, bima a tau ai minal qaba'ihi, abinda suka zo da shi suka aikata na miyagun ayyuka, wal batili da kuma barna, al qawli wal fi'li na furuci da na aiki, wa yuhibbuna an yu'madu kuma suna son a yaba musu, bima lam yaf'alu ay bil khairi alladhi lam yaf'aluhu, da alherin da ba su suka aikata ba, wal haqqi alladhi lam yaquluhu, da kuma gaskiyar da ba su suka faɗa ba. Kusa a misalin da bamu dazu misali ne na wani ne ma ya faɗa ko yace ai ko wani shi yayi kaza shi yayi kaza, sau nawa ana yin irin wannan sai kaga an ce ai masallaci kaza wani ne ya gina ko rijiya kaza wani ne ya tona, taburmin masallaci kaza wani ne kaza, ai wani ne ba da gudunmuwa mafi tsoka wuri kaza, kaga wannan wani ne ya faɗa, sai mutum ya ji daɗin an ambaci shi ne ya yi kaza, in ya san ba shi ya ba kuma ya shiru ya ji daɗi to ya auka cikin wannan abin da aka ambata.
me yayi zafi bawan Allah zaka janya maka zaka jawo kanka a ce maka fala tahsabannahu bimafaza min al'azabi a ce maka ba zaka tsire daga azaba ba kawai saboda wannan abu to ballantana shi nake so in fada ballantana mutun ya zama shine ya fada abin da bai ba dan ayi ba masa wancan wasu ne suka fada yaji dadi nan kuma wani zai zo ya fada abin da ma bai ba kar ka kawo misali ko yan siyasa ko me waɗannan dama Allah zai sauke lamarinsu ba zancen su muke wallahi halin da irin waɗannan mutane suke wallahi halin hatsari mutumin da zai zo ya gutane ƙarya akan abin da aka wajabta yawa al'umma in fa yayi wajibin sa ya sauke na shugabanci ba daga dukiyarsa bane ballantana ya samu wani lada na musamman aikin da ya wajaba yawa al'umma ne shine ya dauki kudin al'umma yayi to amma sai kaga an maida abin kamar wani abin alfahari to har a shigar da ƙarya ma abinda ba a yi ba a ce an yi an ba wa yara dubu kaza sun yi kaza an gina kaza dubu kaza Allah zai sauke ba wannan babin ma nake magana a mutanen kirki mutane kuma ina cewa dukkan mutanen siyasa ba mutanen banza bane kar ku fassara ni da haka amma ana nufin a mutanen da an fi siffanta su da faɗin gaskiyar da aikin kirkin da aikin alheri da malamai da sauransu mutum ya faɗi abin da ba shi ba ni ne ne raddi akan kaza ni ne ne rubuta kaza ni ne ne waye kaza ni ne farkon wanda ya kaza duk saboda mutane su yaba wa mutum as-sum'a ba da labari akan abin da mutum ya yi wani abin ma a ɓoye kai Allah ya rubuta maka ladanka sai mutum ya zo yana ɓatawa daga baya ku duba sadaka fa sadaka mun karanta a baya suratu al-baqara يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى صدقة كي باب وان ليغني الله يسي كركبات وان صدقة دكباير بالمن والأذى دقولي دتوتروا توتروا تمغنى كريك ومتون قولي كتي بامومو كي ما كذا باندى بامومو كذا دكذا كائسة كي كذا كي أغلنا ما كائسة كموسى mutumin da kake wuta tawa an ka boka wannan to wannan sadaka ta ka ta baci inji Allah to wannan fa sadaka kenan to ballantana abinda ma ba a wannan babin ba dan haka mutum ya kiyayi a yaba masa akan abinda bai ba ko kuma ya yaba wa kansa akan abinda ba shi ne ya aikata ba yace fajma'u baina fi'li sharri wa qawlihi me wannan ya hada abubuwa biyu qawli sharri fi'li sharri aikata sharri ya aikata mummunan abu an gane ya aikata mummunan abu yayi ƙarya yayi mummunan laifi kuma yana alfahari kun gane ku sake kallon ayar ta wannan gefen la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw shi sama nace min alqaba'ih wanda ya aikata mummunan laifi ba mummunan aiki ba mummunan laifi ai ba wai cewa aiki ba mummunan aiki mutun ya aikata ko ya faɗi mummunar magana amma kuma yana alfahari kun gane wannan shi ma yawa mutum yayi laifi yayi zunubi kuma yana alfahari da cewa yayi sannan kuma yana so a yaba masa akan abin da ba shi ya aikata ba na alheri shi wancan mummuna ya aikata yana alfahari kuma wani ya aikata alheri ba shi ya aikata ba yana so a dangana masa wancan alherin cewa shi yayi kun fahimci wannan ai mummunan abu ne wannan to ya cancanci a ce masa fala tahsabannahum ko a ce dangane da shi fala tahsabannahum bimafazatin min al'azabi yace wal farahi bidhalika da alfahari da murna da wannan abun da ya aikata na sharri wa muhabbati an yuhmadu ala fi'lil khair alladhi ma fa'aluhu wato da san a yaba musu akan aikata alherin da ba su suka aikata ba to me irin wannan sifa fala tahsabannahum bimafazatin min al'azabi karka yizatan su cewa za su samu mafaza mafaza ai mahall ai fala tahsabannahum bimahallin najati kar kai tsammanin suna da bigiran tsira wani mahalli na tsira ba za su taba tsira ba min al'azabi wato najati minhu wa salamatin bal qad istahaquhu sun cancance shi sun cancanci azaba azaba kuma mai radadi shi yasa Allah ya ce walahum azabun alim wasa yasiruna ilayhi za su karkata su koma zuwa ga wannan wali hadha qala shi yasa Allah mulke ce walahum azabun alim to akwai ƙarin bayani akan wannan shi ma sai mu bar shi insha Allah sai Allah ya kai mu gobe sai mu dora akan wannan bigire saboda lokaci ya kure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bamu dacewa da fadin daidai aikata daidai da yi da ikhlasi ba dan neman ayaba mana ba Allah kuma ya tsare mu daga aukawa cikin masu laifin sanin ilimi da kin fadarsa Allah bamu daman fadin gaskiya a lokacin da ya dace kuma ta zama maslaha mai amfani ga al'umma wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka